Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 13 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar fadar shugaban kasar Najeriya ta ce tana nan tana aiki gadangadar domin ceto sauran ƴan matan Chibok da suka rage a hannun Boko Haram. Haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Da yammacin jiya Litinin ne ƴan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shige da fice, inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma a ƙudurin dokar ƙarshe kan wannan batun. A cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell, ina fatan majalisar za ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri. Ana saran kwashe kwanaki masu zuwa ana muhawara yayin da wa'adin zaman dubban matasan da aka shigo da su Amurka ta barauniya hanya lokacin da suke ƙananan yara ke karatowa. A shekarar ta gabata ne shugaban ƙasa Donald Trump ya soke shirin DACA, shirin da ke baiwa yaran kariya da mayar da wato daga mayar da su ƙasashen iyayensu. Ya kuma baiwa majalisu wa'adin 5 ga watan Maris su samar da ƙudurin da zai magance batun takardun yaran. Trump ya gabatar da wani shiri da zai baiwa matasan da ke ƙarƙashin shirin DACA damar zama 'yan ƙasa, abinda wato da yawa daga cikin 'yan majalisu daga jam'iyyun siyasar ƙasar suka goye baya. Amma ya nace kan cewa sai an gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin rage yawan baƙin da ke shigowa ta barauniyar hanya, da kuma tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo suna da ilimin yin aiki.
Alƙali Abdulkawi Yusuf ya zamanto ɗan ƙasar Somalia na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta ICJ da ke birnin Hague a ƙasar Netherlands, da yake magana da ta wayar tarho da sashen Somalia ce da muryar Amurka. Yusuf ya ce, na yi farin ciki da wannan zaɓen, kuma ina ji jikina wannan ya nuna min matsayina gurin abokan aikina. Hakan ne ko yasa na yi matuƙar godiya gare su. Ya ci gaba da cewa, ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyukan da suka zaɓe ni na yi, domin nuna musu sun yi zaɓen shugaba mai kyau. Babbar kotun ICJ na da mambobi 15, kuma ita ce ɓangaren shari'ar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ce ke yanke hukunci ƙarshe, wato tamkar kotun koli a kan takaddama tsakanin ƙasashe biyu, kuma tana baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara. Yusuf mai shekaru 69, ɗan asalin garin Elf da ke gabar ruwan Somalia, ya yi karatunsa ne a Jami'ar Somalia da Jami'ar Florence da kuma Jami'ar Geneva. Ya zamanto ɗan nahiyar Afirka na uku da zai shugabanci babbar kotun.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin dambarwar siyasa Afirka ta Kudu ta kai matuƙa, yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa, inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus bayan shafa sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba. To, amma ɓangaren adawa ya zaki cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba, yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a maye gurbin Zuma. Jam'iyyun adawan da suka game sun ba da sanarwa jiya Litinin cewa suna ƙoƙarin ganin an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a majalisar dokoki, wadda za ta zama ta tara da ya fuskanta. A baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda Zuma ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki wanda yanzu ya rasa. Gamayyar jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin Democratic Alliance da kuma EFF mai tsananin ra'ayin gabadai-gabadai ta ce za ta buƙaci rushe majalisar dokokin ƙasar, a kuma gudanar da zabe da wuri da zarar shugaba Zuma ya sauka. Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce bangaren adawa bai san a bar mataimakin shugaban kasa Cyril Ramaphosa ya rike kujerar Zuma har lokacin da za a gudanar da zabe na baɗi.
Kungiyoyin adawa da suka halarci taron da aka gudanar a Addis Ababa a jiya Litinin sun fice daga tattaunawar da ake don sake farfado da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da dakarun 'yan tawaye. Gamayyar kungiyoyi tara sun yi taron manema labarai a babban birnin Habasha domin zargar gwamnatin Sudan ta Kudu da rashin daukar tattaunawar da aka yi da ke da muhimmanci da kuma saba ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta baya-bayan nan da aka saka hannu a watan Disamba. Mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu ya yi watsi da zarge-zargen, yana mai cewa su 'yan tawaye ne suke kaiwa gwamnati hari a fadin kasar. Kwaje Lasu, wanda ke wakiltan gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye tara a Addis Ababa, ya ce kungiyoyin 'yan tawayen sun ki shiga dakin taron jiya Litinin ne domin jami'an Sudan ta Kudu sun ki sa hannu a kan takardar ayyana manufar taron a makon da ya gabata.
Jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya tattauna da Amurka kan yiwuwar mayar da unguwannin share ka zauna na Yahudawa da Isra'ila ta giggina a yankin yammacin kogin Jordan da ta mamaye su koma nata na dindindin. Sai dai kuma a wani abu na ba saban ba tsakanin manyan kasashen biyu, fadar White House ta fito ta ƙaryata wannan batu. Da yake magana da wato a yake magana a wani taron sirri da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa ta Likud, Netanyahu ya ce game da batun unguwannin share ka zauna zan iya cewa an jima ina magana da Amurkawa a kai. Wuraren da ake takaddama a kai suna yankin da Falastina ke ikirarin za su kafa ƙasa nan gaba. Amma Yahuda suka mamaye tun yakin kwanaki shida da aka yi a shekarar 1967. Samun iko kan yankin shine babban abin da ke kawo koma baya ga Amurka kokarin da take na samar da zaman lafiya tsakanin Yahuda da Falastinawa. Mai magana da yawun fadar White House Joshua Rafael ya ƙaryata maganar Netanyahu, yana mai cewa rahotanni da ke cewa Amurka na tattaunawa da Isra'ila kan yiwuwar karɓo unguwannin share ka zauna da aka mamaye na yammacin kogin Jordan ba gaskiya ba ne. Amurka da Isra'ila ba su taɓa tattaunawa ba kan wannan batu, kuma shugaba Donald Trump ya mayar da hankalinsa ne kan samar da zaman lafiya tsakanin Yahudawa da Falastinawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, fadar shugaban Najeriya ta Aso Rock ta ce tana aiki gadan-gadan domin ceto sauran 'yan matan Chibok da suka rage a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Gadai Hassan mai da kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Biyo bayan kubutar da malaman jami'ar Maiduguri nan guda uku da ƙarin wasu mata goma daga hannun mayakan Boko Haram a ƙarshen mako, na tuntuɓi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ina aka kwana don ganye da batun sauran 'yan matan Chibok da ma ƙarin wasu mata da yara da 'yan Boko Haram ke garkuwa da su a halin yanzu.
To, ba ma so mu yi azarbabi akan wannan magana, amma dai shi Darakta Janar na hukumar bincike na sirri wato DSS Malalawan Daura yayin da ya bayani ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba shi tabbaci cewa an kusa shawo kan wannan matsala, an kusa kawo ƙarshen wannan magana ta 'yan matan Chibok cikin nufin Ubangiji. Saboda haka suna kokari yayinsu.
Idan na fahimce ka, su hukumar tsaron farin kaya suna ci gaba da tattaunawa domin kubutar da sauran ƙalin waɗanda ake garkuwa da su kenan.
Eh, tabbas suna nan suna ta wannan kokari, insha Allah nan zuwa lokaci nan gaba za a shawo kan wannan matsala.
A dai ƙarshen makon ne Boko Haram ta sako malaman jami'ar Maiduguri guda uku da ƙarin wasu mata guda goma bayan da ƙungiyar Red Cross ta shiga tsakani. Kuma a cewar jami'in ƙungiyar Ashiyar Arewa maso gabashin Najeriya Ibrahim Bulamadaciya, wannan ci gaba ne.
A matsayina na wanda yake aikin agaji, abu ne na farin ciki ne. Na farko, International Committee of the Red Cross ICRC da ta yi ƙoƙari, wannan ba ƙaramin ci gaba bane aka samu wajen ayyuka na jin kai da ake yi abu irin haka in ya faru abe shi da tattaunawa har a cimma nasara na biyu shine a garin tattaunawa ba a kuntatawa kowa ko kuma an tosasa wani daga bangare daya akan cewa tilasta yayi ba shi yasa aka cimma wannan nasara to wannan cigaba ne ainihin da wannan kasa
babban malamin addinin musulunci nan dake shiya Imam Abubakar Diyar da baya suka fara shiga tsakani da mayakan na Boko Haram yace yanzu kam akwai kyakkyawan fata nan gaba
waɗannan mutane duka hanyoyin da ya kamata a samu kan waɗannan bayin Allah su musu yarda su ba da haɗin kai a zo a haɗa kai a samu sulhu tsakanin gwamnati da waɗannan yara su ma ƴan Najeriya ne zaman lafiya wannan ba abin da ya kai shi rika waɗannan bayin Allah a wajen su din ba wani riba a ciki
ganin cewar a baya kwamitin ku da ku da su Sheikh Tahir Bauchi kun yi irin wannan yankuri duk da dai ba kai ga nasara ba a wancan lokacin kana da kwarin gwiwa irin wannan tattaunawar za ta haifar da damu ido nan gaba yanzu
a to har ga Allah daɗin kam wallahi ko sosai da ni da shi Sheikh Tahir Bauchi da Aminu Saleh mai rasuwa duk abubuwan da ya kamata mu yi a wancan lokacin mun yi iyakacin kokarin mu har ga Allah amma lokacin da mu muka shiga ciki wanda suke wannan abun yawancin su ai mun san su amma ba mu samu ƙarfin gwiwa daga gwamnati sai sa mu ma muka yi tanye
yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan sabon yunkuri na gwamnatin Najeriya zai kasance Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce
dalla a gaida Hassan Maina Kaina kafin da mu ci gaba sai a ci gaba da shagatawa da wannan wakar
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya ku tausaya taimaka aje a sulhunta kar ƴan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda kai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata mu har haɗa kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni kula da haƙƙi kasar mu ta wargaje a tausaya a agaza sannan a taimaka
Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki
Amin summa amin wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington Yanzu ko karfe 2:15 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hira da muka faro da Malam Alhassan Ebala wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda ake samu asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyoyin kasashenmu. Hirar tamu ta yau za ta fara ne da wannan tambayar.
To akwai wata magana kuma da mutane sukan nuna damuwa akan shine akan dauki fasinjoji fiye da kima tun a tasha. Kuma wannan abin sai passenger ya sake har a ƙara shi ko kuma a cusa su a mota babu mai cewa ufan kana ganin wannan abin akwai lokacin da zai iya zuwa ƙarshe kuwa
to gaskiya dai a zahirin gaskiya ba za ka iya cewa akwai lokacin da wannan abu zai iya zuwa ƙarshe ba kasancewar kuwa matsalolin da ke faruwa wato akwai matsaloli da yawa na farko shi kan shi rashin me ake cewa rashin wayewar kan al'umma shi rashin wayewar kan al'umma da kuma sauran abubuwa da ya shafi al'amuran tuki wannan ma gaskiya da kuma hukumomin da abin ya shafa su ma ina nan kamar basu damu wajen lura da abin ba duk da cewar suna iya bakin kokarin su amma ba su cika yi ta bangaren manyan hanyoyi ba sun fi ne a ta cikin gari amma zan iya ta'allaka hakan da na farko rashin yawan ma'aikata akan wato a bangaren hukumomin kare hadura kansu da kuma na biyu kasancewar manyan hanyoyi ba an hana saka irin shingaye ko a ce road blocks so wannan ma ya taimaka wajen kawai direbobi za su dauki fasinjoji ko kayan da ya wuce kima domin sun san ba wanda sai da su
amma ka san wannan zance da muke yi wani sa'ilin su fasinjojin sai kaga kaman ba su da zabi saboda direba ya dauka shike da mota shike da yanci ko kuma shike da hurumin yayi abin da ya ga dama to kana ganin ta wace hanya ce zamu iya mu wayar da kan wato talakawa ko kuma su waɗanda ba su da kuɗaɗe da za su iya siya mota suke amfani da motocin haya yanda za su iya su ma su san yancin su cewa a'a idan direba yayi ba daidai ba muna da hurumi mu kai ƙararsa ko kuma a'a muna da hurumi mu hana shi wani abu kada ya jefa rayuwar mu cikin hatsari
tabbas ya kamata gaskiya su gane cewa idan ba ka ki shiga motar misali idan ma ka ki shiga motar da baki daya to wannan zaka ce okay ni idan driver zai wuce kaza ko zai yi kaza ni ba zan shiga motar shi ba tun a wato tashar mota kenan to idan za a samu irin wannan su kansu wato ma'aikatan tashoshin motoci sai ga cewar fasinjoji na kuka dangane da wannan driver to kaga dole idan ya saka mota mutane sun ki hawa to dole shi ma ya canza idan ko bai canza ba kawai ko bai samu fasinjoji ba
idan shi direba ya yanke shawara zai take doka mu kuma take dokan nan mu ne zai addaba saboda rayuwar mu za a jefa cikin hadari ta wace hanya kake gani ya kamata jama'a yanda za su hana direbobi yi ko kuma su kiyaye su kansu ma daga irin waɗannan direbobin
Na'am gaskiya wannan magana ce kasancewar idan mun lura da yadda wato hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa wadda kuma take da reshi a kowace jiha wacce ya kamata a ce ta wayar da kan al'umma musamman direbobin kansu
da masu fasinjoji wajen kai ba ta yi a wannan bangare duk da wannan wato rasa rayuka da kuma dukiyoyi da ake. Wato ya kamata a ce hukumomi musamman na jihohi sun yunkura wajen wayar da kan al'umma musamman masu hawa mota ganin cewa idan har direba yana tukin ganganci ko kuma yana gudun da ya wuce kima, ko dai idan ka je wani guri a ce an samar da wani guri da zai kasance ana reporting din wato ana kai rahoton irin waɗannan direbobi ko kuma su kansu wato fasinjoji su dinga sauka daga motoci irin.
A nan ne za mu jatsa aya a hiranmu da Malam Alhassan A. Bala, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin baƙonmu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
A wannan jikon zamu soma sharhin jaridun da Lankitor, wacce ta rawaito cewa kotun hukunta laifukan soja ta kulle wasu sojoji 18 hade da wasu farar hula biyu a gidan yari bayan da ta ce ta same su da laifin safarar hodar Iblis. Ainihi wannan magana ta taso ne bayan da aka zargi waɗannan sojoji da cire akwatuna biyar na hodar Iblis daga cikin akwatuna 117 ɗin da suka kama a hannun masu fataucin miyagun ƙwayoyi a yankin Agades, kafin daga bisani su sayar don raba kuɗaɗe a junansu. Dalili kenan da kotun ta yanke wa 16 daga cikinsu hukuncin zaman wakafi na tsawon shekaru biyu, sauran biyun shekaru huɗu kowanne, in ji Lanketar. Jaridar Levanaman ta bayyana cewa matsalar karancin abinci ta fara tsananta a wasu yankunan karkarar Jamhuriyar Niger, kamar yadda ta ce ta jiyo wani ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarshen wata ziyarar da tawagar wakilai ta kai a gundumar Dogon Dutse. Yana cewa sun gane wa idanuwansu mata a wani ƙauye suna tone gidan tururuwa da nufin neman tsaba. Kodayake gwamnati da kanta a kwanakin baya ta sanar cewa sama da miliyan 4.5 na jama'ar Niger ne ke fama da karancin cimaka a sanadiyar farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata, jaridar ta gargadi mahukunta su gaggauta daukar matakan ceto bayan Allah da wannan matsala ta afkawa. Jaridar Le Pedestal ta maida hankali ne akan matakan rigakafin da hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Niger suka dauka bayan bullar annobar masassarar lasa a Najeriya da Jamhuriyar Benin, inda tuni rahotanni suka ce cutar ta fara hallaka jama'a. Jaridar ta ce ya zuwa yanzu ba a samu labarin wani wanda ya kamu da wannan cuta ba a nan Niger. To amma da yake an ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa, yasa ministan kiwon lafiyar al'umma zagaye wasu daga cikin tashoshin binciken iyakokin Niger don jan hankulan jami'ai su kula da abin da ke shigo kasar daga waje. Matakin da tuni ya rutsa da wani ma'aikaci da aka samu da sakaci akan aikin bincike. Mukarkare da jaridar L'Eclosion, wacce ke cewa kungiyoyin kwadago sun fara shiga sahun kungiyoyin fafutukar da ke tofin alatsi ne ga tsarin kasafin kudaden 2018. A wata sanarwar da ta fitar, hadaddiyar kungiyar kwadago ta USTN, wacce a karon farko take bayyana matsayinta a hukunce akan sabuwar dokar harajin ta Niger, ta nuna damuwa akan wannan mataki da ta ce tuni ya haddasa hauhawar farashin ababe da dama a kasuwanni, yayin da ta ce ta gano wasu miyagun 'yan kasuwa suna laɓewa da dokar harajin don tsawwala farashi ba tare da wata hujja ba, in ji jaridar L'Eclosion. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuke kira kuke bar mana a kan waya.
Na Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, BOA Hausa. A saman da sako na ga lafiyar Turai da lafiyar Afirka, ina ta Alim Johnson Sale, murnar lashi dala miliyan 5 dangane da ainihin kamanta miliki na gari a kasar ta, wanda yake ya kamata shugaban na Afirka ku yi koyi da ita. Da fata Alim Johnson Sale ki zama lafiya, Allah ya taimake ki ya kara miki lahiya, Allah ya kaddarci baɗi, mu ma Najeriya shugabanmu zai canye ta saboda yana da manufa ta gari. Assalamu alaikum, farko sunana Aminu Mishayi na garin Barbace dai kamar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. Hakika taron da sarakuna suka yi da arɗawan Fulani na Najeriya babu shakka abu ne mai matuƙar muhimmanci, ganin irin abubuwan da ke tafiya a wannan shekaru na matsaloli tsakanin makiyaya da manoma. Muna kuma fatan shiga tsakani da sarakuna suka yi zai kawo maslaha da kuma zaman lafiya a tsakanin al'ummomi da suke a sassa daban-daban na Najeriya, makiyaya da manoma da masu sauran waɗanda suke harkokinsu na kasuwanci da mu'amala daban-daban.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Sagada. To alhamdulillahi ala kulli hal, hakika ci gaba da aka soma yi na shari'a ga waɗanda ake zargi da Boko Haram wannan abu yayi daidai. Muna fata za a ci gaba da yin shari'ar a tsanake, kuma dama babu ta yadda za a yi a tabbatar ko kuma a bambance a ware tsakanin tsaba da tsakuwa a cikin waɗanda ake zargin sai ta hanyar shari'a. Muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa a wannan yanki namu na Arewa maso gabas, ya kuma ba mu tabbatacciyar zaman lafiya don gudanar da addininmu cikin lumana da kuma harkokin rayuwarmu lami lafiya, domin ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi. A tashi lafiya ce wa idan Haruna Bajoga.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dolo Kazemi. Mire an kuɗi sanin sako na daga ɗan arewacin Najeriya, wai ni ga damuwarsu hasada da kiyayya. Wallahi mu dai mazauna kudu ɗan arewa suna ba mu kumiya kullum, sai ka ji ana sun ce wai ni ga damuwarmu, wai mu ci arewa ana kace-kace. Farko gullu ya ce kabilanci ne aka nuna mai, to ga namu bisa mulki mamakin mu ba shi haɗin kai, sai dai muna ta samshi da hankali mamakin kuɗin da aka adade a mori a yi aikin ƙasa da su, suna ka ta ɗauka ana ba ɗan gudun hijira ana dinga don Allah da sarakuna da masu waɗi a jawo. Wallahi kowa ta yi tsaye a kawo ƙarshen wanga abu, don wallahi in ba a kawo shi wallahi kowa wannan ba ne ba sai sun haɗe kowa. Don Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah kare mu na ƙasarmu. Assalamu alaikum.
Madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni, insha Allah za mu kawo sakonnin naku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai, amma wannan karin a takaice.
Da yammacin jiya Litinin ne ƴan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shige da fice da ƙuri'u 97-1, inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane ɓangare ke son ganin an cimma a ƙudurin dokar ƙarshe kan wannan batu. A cewar shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell, ina fatan majalisar za ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri. Alkali Abdulkawi Yusuf ya zamanto ɗan ƙasar Somalia na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta ICJ da ke birnin Hague da ke a ƙasar Netherlands. Da yake magana ta wayar tarho da sashen Somaliyanci na muryar Amurka, Yusuf ya ce, na yi farin ciki da wannan zaɓe kuma ina ji jikina, wannan ya nuna min matsayina gurin abokan aikina, hakan ya sa nake matuƙar godiya gare su. Ya ci gaba da cewa, ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyukan da suka zaɓe ni na yi domin nuna musu sun yi zaɓe na gari. Jiya Litinin, dambarwar siyasar Afirka ta Kudu ta kai wato matuƙa, yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryen sashen wasu na muryar Amurka. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikata na nan gidan, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya ba da umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin wato Craig Banks, baba ya kuma ƙiri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.